gaba da azuminsa, domin ba shi da iko a kan abin da ya yi a cikin bacci. To fi alƙalamu an salata, an ɗauke ta taso ta miƙe a kan haka, shi itace yayin da yake ɗanyi lokacin ake miƙar da shi, amma idan ya bushe in aka miƙar da shi sai a karya shi. Saboda haka lallai iyaye yana da su lura cewa ‘ya’ya amana ne a hannunsu, abinda duk aka dasa a cikin zuciyar yaro shi ne yake tasowa a kansa. Saboda haka a dasa alkhairi a cikin zuciyarsu na hanyar na sanin Allah da sanin iyakokin Allah, da kuma a horar da su a yi musu tarbiyya a kan wato bin dokokin Allah ɗin. Amma ya zamanto iyaye mata su ne za su rinƙa kai ‘ya’yansu mata wajen tela, wanda zai musu ɗinki da zai fitar da tsiraicinsu, ya fitar da sifar jikinsu. To sannan kuma daga baya kai a yi tsammanin kan cewa za su miƙe a kan kyakkyawar tarbiyya, ko kuma mutanen kirki za su zo su neme su su aure su, wannan ba zai yiwu ba. Daga baya su iyayen za a ga sun zo suna kuka cewa an rasa wannan kirki wanda zai zo ya aure. Duk wanda yake zuwa ya aure daga ɗan ƙwaya sai wanda yake shi ma lalatacce kamar ta, bakin tsacce ba. Kaga suna kuka akan wannan. To ba wani abu ne ya sanya ba, saboda tun ran gini tun ran zagi. Inda an sanya su akan tarbiyya da za su zamanto wato tsayibai, wato nagari ne za su zo. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Haka Allah ta'ala ya ce. Da Allah, menene hukuncin iddar matar da aka saka bayan ta haihu da kwana biyu? Ma'ana tana cikin jinin biƙi, kuma a duka yadda take ba ta dawowa jinin haila har sai ta yaye yaron da take shayarwa. Idan dai aka saki mace, in aka saki mace, to za ta yi iddar ta ne idan bata taɓa haila ba ta yi wata uku. In ta daina jini, in ta daina al'ada, ta yi wata uku. Idan kuma tana da ciki har sai ta haihu. Idan kuma tana al'ada har sai ta ga jini uku, ta yi tsarki uku, wato ta yi jini ta yi tsarki. Sakin mace a lokacin da take jini, sawa'un na haila ko na biki, saɓanin sunna ne. Ɗaya daga cikin hikimar da aka hana wannan dan saboda kada a tsawaita mata sunna iddarta. Yanzu ka ga wannan wanda ya saki matarsa tana cikin halin jinin biki, ka ga zai iddarta za ta yi tsawo, saboda ya riga a lokaci da ba a cikin tsarki take ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana a yi taki ba a cikin tsarki ba. Tsarkin ma da za a yi taki a ciki sai tsarkin da ba a taɓi matar a ciki ba. Saboda haka yayin da mace in za a bi hukuncin shari'a, ba abin da zai sa iddar mace ya zama dokanta an tsawaita mata ita. Yanzu kamar ita wannan wadda take cikin jinin biki, idan za a bi sunna ba za a take ta ba, sai a jira har sai tukuna idan jinin ya ɗauke. Kuma jinin ya ɗauke ba a sadu da ita ba. In ba a sadu da ita ba sai a yi saki, to a lokacin an yi saki cikin sunna. Amma matsawar aka sadu da ita, to bai halatta a yi saki ba a wannan lokaci har sai ta gama iddarta, har sai jininta ya dawo ta yi tsarki. Wanda yake kuma idan bisa al'adarta ba ta ganin al'ada sai idan ta yaye. So da haka dole ya saurara mata har sai ta yaye ɗanta tukuna. Sannan idan ta ga al'adarta sannan ya sake ta. Amma idan ya sake ta ba a bisa wannan ka'ida ba, kamar yadda wannan tabbayar ta nuna, sakin yayi kuma iddarta za ta yi wannan doguwar iddar ne, ta jira har sai lokacin da ya zamanto al'adarta ta dawo mata bayan ta yi yaye, sannan ta ga jini ta yi tsarki, ta sake ganin jini ta yi tsarki, ta ga jini wanda yake na uku ta yi tsarki, tana ganin tsarki na uku, to shi ne zai zamanto iddarta ta ƙare. Shi kuma sai ya tuba ga Allah akan saɓon Allah da ya yi. Dan Allah, menene ingancin hadisin nan da yake cewa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce akwai wasu suna sallah kuma suna qiyamul layl amma kuma ƴan wuta ne, saboda in suka samu dama suna saɓawa Allah a ɓoye. In haka ne, ya ya kamata a faɗakar da mutane akan wannan? Saboda a yanzu malam da yawa mutane in suna inda ba kowa sai su saɓawa Allah suke yi. To wannan dai ban san ingancin wannan hadisin ba, kuma ban san hadisin ba. Hadisin da na sani shi ne kan cewar an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan wata mace da take kwana tana sallah kuma take yini tana azumi, yace ƴar wuta ce saboda ta kasance tana cutar makwabtanta. Amma da cewar saboda suna yin saɓon Allah a ɓoye, wannan ban san wannan hadisin ba. Kuma wannan wato wanda yake saɓa ma Allah a ɓoye, akwai fuska biyu. Na farko shine kan cewar tsakaninsa da Allah akwai wani mummunan akwai wani sirri na mummunan aiki da yake aikatawa wanda wannan yana cikin wato abin da yake sa shi wanda zai iya sanya cikin hadarin mutuwa ba akan imani ba saboda yayin da ya zama to kan cewa mutum ya boye wani laifi wanda yake yi wanda a bai tuba daga gare shi ba to ana ji masa tsoron su'ul khatima ana ji masa tsoron su'ul khatima sai dai boye zunubi din ba hujja wato kasancewar yana bayyana aikin alkhairi yana yin aikin alkhairi yana bayyana aikin alkhairi amma yana boye aikin sako wannan ba ba dalili bane da za a ce kan cewar ai munafiki ne in haka ne tunda dai yana yin sakon ya fito ya bayyana mana kada ya rinka rudin kansa yana tunda ai Allah ya sani bayyana sako Allah madaukakin sarki baya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati mu'afa illa al-mujahir dukkan ƴan al'umata suna cikin wato lafiya da aminci daga wato bala'i da ibtila'i kuma zai iya zamantowa ibtila'i wato jarabawa akan barin addini illa al-mujahir sai wanda yake bayyana sako saboda ka bayyana sako ba wato kada shaytan ya zo ya mutum wahayin cewar to ai kai dan kada ka zamanto munafiki ya kamata ka fito ka bayyana yanda kake a ya fito ya tuba ba ya bayyana sako din ba kuma ya ci gaba da yin sako a asirce din ba ya tuba ya zuwa ga Allah jalla wa ala yin sako a asirce mummuna ne saboda akwai wannan hadari amma kuma bayyana sakon muni ne akan muni saboda mutun ya nuna kan cewa yayin istighfafi bai dauki Allah akan komai ba bai ji kunyar Allah ba bai ji kunyar bayin Allah ba wanda yake idan ya zamanto yana jin kunyar Allah yana jin kunyar ya bayyana kuma yana jin kunyar ya bayyana ma bayin Allah wannan dan gurgubin sauran gurgubin imani ne wanda la'alla wannan zai sanya shi ya tuba ya zuwa ga Allah jalla wa ala idan mutum ya tsayar da sallah baya wasa da ita shi ma Allah zai biya masa bukatar sa ta duniya da lahira kwarai idan mutum ya tsayar da sallah ya zama to baya wasa da ita Allah zai biya masa bukatar sa domin Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku nemi tsani ya zuwa ga Allah shine ayyuka nagari wanda mutum zai dogara wanda mutum zai rinka yin su yana neman Allah jalla wa ala ya yi masa alkhairin sa ya biya masa bukatun sa to daga cikin ayyuka da suke wasila kyakkyawa babu kamar sallah da tsareta da kiyayeta saboda haka wanda yake yin wannan kwarai yayi albishir da kan cewa Allah madaukakin sarki zai biya masa bukatun sa musamman a cikin sallah akwai abubuwan da suke sanya akwai wurare na samun biyan bukata addu'a yayin da ake ikamar yin sallah din da addu'a a cikin sujada da addu'a bayan an yi sallah dukkan waɗannan addu'o'i ne waɗanda suke ake kaunar gaggawar ijaba a cikin su saboda haka kaga mutumin da yake tsara sallah shine ake kaunar kan cewa zai samu biyan bukata a wajen Allah jalla wa ala Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar ya sanya mu a cikin wanda suke istiqama akan tafarkin sa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون
نعم الله تعالى يتي إنما يستجيب الذين يسمعون waɗanda suke saura waɗanda suke jin magana sune kadai suke amsa kiranka ya rasulullah wal mauta su kuma tattu ya ba'athuhumullah Allah zai tayar da su ranar alkiyama thumma ilayhi yurja'un sannan ya zuwa gare shi ake mayar da su wato ma'ana waɗanda suke wannan karin tasliya ne ban hakuri ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa waɗanda suke bujire masa wanda suke bujire ma kiransa ba sa amsa kiransa to Allah madaukakin sarki ya riga wato ya kashe zuciyarsu da wannan zuciyar ita ce ba wannan zuciyar ba ta jin gaskiya amma duk wanda zuciyarsa take da rai take jin gaskiya to wannan shi kan yana amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk kaga bai amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to Allah ya kashe zuciyarsa ba ta ji irin na lura abinda ake nufi da as-sama'a nan shine sama'a atibab ji wanda yake na lura wa sama'a talab al-haq ji na wanda sama'a al-isgha jin sauraro da kuma talabul haq da neman gaskiya. Saboda akwai wanda zai ji magana kawai dan dai ya wuce ne ya ji ana ji, ba ne ma yake ya ji ba, amma wanda zai zo ya ji dan ya san me ake yi, dan kuma ya san cewa shin abun nan gaskiya ne ya karba ko ba gaskiya bane wato ya kauda kansa, to wannan shine wanda yake da rai. To kuma waɗannan su ne waɗanda suke amfanuwa da kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan su ne ake kaunar za su amsa. Allah madaukakin sarki ya kore kudura Annabi sallallahu alaihi wasallam kan ya shiryar da mutane ta karfi da yaji, shi sai da ne, amma jiyarwar tasa ta tsaya ne akan waɗanda suke da rai, waɗanda suke da zukatan su suke da wato rayuwa ta imani, ta asalin imani, da rayuwa ta wato cewa zuciyarsu wato an wato a shirye take ta karɓi gaskiya. Amma waɗanda suke zuciyarsu ba ta karɓar gaskiya, ko kuma waɗanda suke matattu, ma'anar mutuwa a nan wajen shine kafirci. Matattu suka Annabi sallallahu alaihi wasallam baya ciyar da su. Allah ta'ala ya ce innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a idha wallaw mudbirin, kai ya rasulullah ba ka da iko ka jiyar da wato matattu, su ne kafirai waɗanda yake zuciyarsu ta wato zuciyarsu ta riga ta kekashe a cikin kafirci. Wa innaka la tusmi'us summa ad-du'a, kuma ba ka jiyar da kurame kira, ba ka kurame ba ka jiyar da su kiran da kake musu, kiranka ba za su ji ba. Idan wallahu mudbirin, yayin da suka juya baya suna masu abinan su suna masu bujirewa gare ka. Kuma Allah madaukakin sarki yana sifanta kafirai da kan cewa misalun su masalul ladina kafaru kamasalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa, misalin kafirai kamar misalin wanda yake kira da wanda yake kira wanda baya ji ne, sai dai kawai yana jin addu'a, yana ji ana ɗaukaka murya, kuma yana jin ana kira, amma bai san abin da ake faɗa ba. Wannan shine misalin kafirai, wato tamkar dabba ne. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah ya ce waɗannan tamkar dabbobi ne, bal sun fi ɓacewa ma daga hanya, tunda su dabbobi ba a yi su da ƙwaƙwalwa ba, amma su waɗannan suna da ƙwaƙwalwar amma ba sa hankalta da ita, suna da idanu ba sa ganin gaskiya da su, suna da kunnuwan ba sa jin gaskiya da su. To sannan Allah ta'ala ya ce wal mauta ya ba'athuhumullah, matattu kuwa Allah zai tashe su ranar alkiyama. Wato an sanya waɗanda ba sa ji wato misalin su sune misalin matattu. To kada ka tambayi wani abu na halinsu, su kam Allah madaukakin sarki zai tayar da su ranar alkiyama. Thumma ilayhi yuhsharu, a cikin wannan akwai tahdidi ne cewa su matattu waɗanda ba sa jin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to Allah fa zai tayar da su. Kada su ɗauka kan cewar abin ya tsaya a nan shikenan, an kira su ba su ji ba shikenan sun sha, a'a, Allah zai tayar da su, sannan gare shi za su koma. Allah zai tashe su ranar alkiyama, sannan gare shi za su koma, domin kenan za a yi hisabi. Alkurani cike yake da kamanta muminai da rayayyu, matattu a kafirai kuma da matattu. Allah ta'ala ya ce inna ma tunziru liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu 'ala alkafirin, alqur'ani ya zo ne ya gargadi ga wanda yake rayayye shine mumini. Wato gargadin alqur'ani ga muminai yake, amma kafirai su kan za a yi musu gargadi dan kafa hujja, amma ba sa amfana da gargadin alqur'ani dan ba sa jinsa ji wanda dan ba su da rai. Tunda Allah ta'ala ya ce man kana hayyan, wanda yake rayayye, su ga kafirai ba rayayyu bane. Allah ta'ala ya ce wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala adh-dhulumatu wala an-nur wala adh-dhillu wala wa ma yastawi al-ahya'u wala wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala adh-dhulumatu wala an-nur wala adh-dhillu wala al-harur wa ma yastawi al-ahya'u wala al-amwat. Allah ta'ala ya ce makaho da me gani ba su daidai ba, wala dhulumatu wala nur, dufai da haske ba daidai suke ba, dufai a nan wajen hanyoyin jahiliya kenan, kafirci duk yawan hanyoyin su gabaki daya ba daidai suke da an-nur, wanda yake shine hanya daya ba shine musulunci. Wala dhillu wala harur, inuwa wanda yake cikin shari'ar musulunci ba sai daidai da rana ba, wanda yake dukkan wata shari'a ba ta musulunci ba. Wa ma yastawi al-ahya'u wala al-amwat, rayayyu ba su daidai da matattu ba, muminai su ne rayayyu, matattu kuma su ne kafirai, ba daidai suke ba. Ina za ka kamanta wanda yake da rai da wanda yake ba shi da rai? To a cikin cewar wal mauta ya ba'athuhumullah, wannan kamar yadda muka ce tsoratarwa ne da wato narko daga Allah, kan cewar kafirai da ba sa jin kiran annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah zai tayar da su kuma ya zuwa gare shi, za a tattara su. Akwai fuska da waɗansu malamai suke cewa wannan ayar ta kunshi wa'adi ne, wato kyakkyawan alƙawari ne Allah yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda aka rubuta daga Imam al-Hasan al-Basri, yana cewa ma'ata wal mauta yab'athuhumullah ay wal kuffar sayahdihimullah sayahdi Allah ba'dahum lil islam, su fa kafirai to daga cikin su Allah zai shirye da wadansu ya zuwa ga musulunci. Thumma ilayhi tuhsharun, sannan duk baki ɗayan ku gare shi za a koma, sai ya zamanto cewar kafiran da ba sa ji yanzu wannan wani abin kauna ne a gare su, kan cewa to Allah fa zai iya shirye da su ya zuwa ga musulunci, don haka su ji tsoron kan kada su mutu, ba su shirye zuwa ga musulunci ba, sannan a tayar da su gaban Allah jalla wa ala. Saboda haka a ciki akwai wato karin rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa waɗannan da suke matattu Allah zai rayar da su, domin alba'atu anan wajen kinaya ne na rayarwa da wato rayuwar imani. Kuma wannan shine abin da ya faru, waɗansu da yawa daga cikin waɗanda suke sun yi adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga baya Allah ya shirye su ya rayar da zukatansu suka shiga musulunci, kamar irin su Abu Sufyan, irin su Amr ibn al-As, irin su Ikrimah ibn Abi Jahl, da sauransu da yawa waɗanda daga cikin kafiran Quraysh, wanda daga baya Allah ya jefa hasken musulunci ya rayar da su suka musulunta.
قالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يظلم ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم.
الله يقول وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه كما سكتي وتصوم مشركي لولا نزل عليه آية من ربه ina me yasa ba za to a saukan masa da aya mana daga ubangijinsa. Qul kace musu ya rasulullah inna Allah qadirun ala an yunzila aya, lalle Allah ne iko ne kan ya sassaukar da aya, walakin aktharuhum la ya'lamun, amma mafi yawan su ba sa sanin haka. Wato Allah ta'ala ya bamu yake fada, yana mai bada labari akan halin da mushrikai suke, suna cewa laula nuzila alaihi ayatun min rabbi, to a saukar da ayoyi a gare shi mana daga ubangijinsa, domin laula anan wajen ba tana nufin harafin da take buƙatar sharadi bace, tana da ma'anar halla, to a saukar da aya a gare a sassaukar da aya a gare shi daga ubangijinsa. Mu an fara a farkon surar kan cewar wama ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin, babu wata aya daga cikin ayoyin ubangijinsu da take zuwa musu face sun bujire daga gare ta, amma ko ba za su daina cewa a kawo aya ba, ma'ana suna neman aya irin wadda suke so. Ayar da Allah ya kawo ba ita suke so ba, tunda akwai ayar, to suna neman aya irin wadda suke so, ita suke so annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu. Kamar yanda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul Isra, wa qalu lan nu'mina laka hatta tabjura lana min al-ardi yanbu'a, أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه suka ce suka kawo irin jinsin ayoyin da suke so na farko suka ce a bubugo musu ruwa daga cikin ƙasa ya zamanto maka ta koma idaniya ta zamanto gonaki ne yakan su rinka tafiya ta'ifa ta zamanto maka mai yakan ya zamanto wajin ghairi bi zar'in ya zamanto gonaki to marasa hankali ba sa tunanin hikimar Allah akan cewa ya mayar da maka ta zamanto wajin ghairi bi zar'in saboda albarkar daki duk wanda zai zo sai dai je dan dakin Allah da maka ta zamanto irin sham ce waje mai ni'ima mai sanyi mai kayan wato mai ko ina ka gani kore shar ga jamalut tabi'a kyawun wato tabi'a da mutane abinda zai kai su shine wannan yawon shakatawa kamar yadda ake tafiya sham kamar yadda ake tafiya kasashen da ake shakatawa irin su abin nan a Afrika ta kudu irin su Kenya irin su Tanzania wurare da suke da wato daji da irin su yankari nan da wannan shine zai kai su ba dakin Allah ba amma sai Allah yayi wannan garin kike kasashe ba shi da dadin zama saboda tsananin zafi da rashin wani abu na jamalut tabi'a duwatsun ma ka gansu baki kirin masu sanya ka wato kamar abin nan masu kaskantar da kai da jin wato babu wani abu wanda yake na jabidiya da take da shi wanda zai sanya ka rinka shauki ga wato san dabi'ar wajen sun gafala ga wannan to shi kansa wannan ya ise ya nuna kan cewar ai baya cikin hikimar Allah ba ta rataya da ya sanya ayar irin ta jinsu wanda suke faɗa ba haka dalika daga cikin ayar da suka nema shine kan cewa a mayar musu dutsen safaya ya zamanto zinariya gabaki daya ya zamanto kan cewa maimakon kawai suna zuwa suna neman kuɗi suna zuwa suna tijara daga sham suna samun da yake sham su ne suke da kuɗin zinari suna ɗauko dananir daga can suna kai kayayyakin su sayar ya zamanto kawai zuwa za su yi sahaki zinare daga cikin dutsen safa ko kuma suka ce sai an nuna musu sai an zo musu da Allah tare da mala'iku sun gansu kabilan a gabansu bani Isra'il da suka nemi wannan su ba su ce ma sai an yi musu wannan ba cewa suka yi arina Allah jahara nuna mana Allah mu ganshi da idanu uru-uru fa akhadathum as-sa'iqa saboda wannan abin da suka faɗa ma annabi Musa mai Allah ta'ala ya musu gaba kide sai aka saukar da tsawa ta halaka su to irin waɗannan su suke so ko kuma suka ce a kawo musu littafi aw tarqa fi sama ka tashi ka hau cikin sama walan nu'mina li ruqiyyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u kuma ba za mu yi da cewa ka hau sama din ba har sai ka sauka mana da littafi muna karanta shi Allah ta'ala kun kada mu manta fa a farkon sura yace walau nazzalna alayka kitaban minas sama'i falamasuhu walau nazzalna alayka kitaban falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin da ka sauka musu da littafi daga sama suka taba shi da hannunsu su da littafi din ne da za su ce wannan sihiri ne mabayyani saboda haka sauka da littafi ma ba shi ne sai su imani ba أهل الكتاب أي سنة بي موسى صمد هكا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أن الله أرنا الله جعرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم دسكة بي أن نبو موسى يسوك موسى دلتاتي دج سما في إيماني أي بس إيماني بل كار كافر في سكي أتن كافر شن سبو دهكا إرن آيوين دسكي إرن جنس آيوين دسكي فالأيكينا كما دسكة نيمة da suka nema kamar yadda yazo a cikin hadisi a cikin musaddarat al-hakim hadisin Abdullah ibn Abbas da suka zo suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ki sanya mana dutsen safa ya zamanto wato zinari sai mala'ika jibril ya sako wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna rabbaka yuqri'uka yuqri'u alayka salam ubangijinka yana yi maka sallama kuma yana ce maka yaji abinda mutanen ka suka ce idan kana so in sanya musu dutsen safa ya koma zinari amma duk wanda ya kafuta daga cikin su to zan masa azaba la u'adhibuhu ahadan min al-alamin azaba da zan taba zan tabe ma wani ba daga cikin talike in kuma kana so to in bude musu kofar taubati war rahma kofar tuba da kofar rahma yace ya rasul sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bal babat taubati war rahma bal ka bude musu kofar tuba da rahma saboda haka Allah ta'ala ya bude musu kofar tuba da rahama domin shi sunnar Allah yayin da mutane suka kirkiri aya suka ce ma annabi suka yi masa kalubale ka zo mana da kaza idan ya zo da wannan ayar suka yi imani to Allah sai ya musu istifal sai abin nan sai a tumbuke su ga baki daya sai a tumbuke su ga kamar yanda kake yin alhafat kake yin girbi ya zamanto babu tun daga asalin za a sai a cire tun daga asalin su a tumbuke su ya zamanto babu sauran hanzari a gare su to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba a bude ma mutanen sa babu taubati war rahma ya gwammace yayi hakuri akan kareta shi da suke yi yayi hakuri akan bijirewa da suke yi yana sauraro har Allah madaukakin sarki ya kawo lokacin da zai zamanto wannan haske na imani ya shiga cikin zukatan su to anan suka ce me yasa ba za a saukar da irin wannan jinsin na ayar ba jawabin shine qul inna allaha qadirun ala an yunzila aya kace musu Allah mai iko ne ya saukar da aya Allah mai iko ne ya saukar da aya domin Allah mai iko ne bisa komai walakin aktharuhum la ya'lamun amma mafi yawan su ba su san haka ba mafi yawan su ba su san menene hikimar Allah na bi saukar da ayar da suke iqtirahi ba yawan su ba su sani ba akwai kuma fuskoki na hikima da dama wanda daga cikin su malaman mun kamar yadda suka yi bayanin su Sheikh al-Islam yana bayanin su yace yanzu kamar ayar da suka nema ta amayar da dutsen Safa ya zamanto zinare wannan muqabilinta shine kofar tuba da rahama wanne ne yafi kofar tuba da rahama ko ka a sa muku aya wanda yake iya wanda suka gani sune kai za su samu wannan aya amma na baya ba za su samu wannan gatan ba domin ita aya irin wannan tana zamanto aya ne ga waɗanda suka gani me yasa ayar annabi sallallahu alaihi wasallam ta alqur'ani ta fi kowace aya ta annabi ta aya daga cikin ayoyin annabawa yanzu kamar a sa Musa sannan annabi Musa wanda suka gani as-sahara su ya zamanto aya a gare su suna gani suka fada su sai sujjada amma sauran mutane sai dai a ba su labari ba su ga wannan ayar ba amma alqur'ani kamar yanda yake aya ga waɗanda aka saukar da shi a yayin da suke nan haka yake aya ga waɗanda suka karanta shi shekaru 1433 kamar a cikin yanzu saboda aya ce mai rai wanda ba ta karewa sabanin sauran ayoyin annabawa kamar yanzu ayar annabi Isa da zai zo mutun yana cikin kabarin sa ya kira shi ya tashi kaga wanda suka gani sune wannan suka ga wannan aya amma sauran kuma fa ba su ga wannan ayar ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayar ni ayar da aka bani ita ce alqur'ani kuma ina fata na zamanto na fi su yawan madiya saboda aya ce wadda ba ta yankewa da rayuwar annabi sauran annabawa ko ayoyin su suna karewa da rayuwar annabawa to shine wannan yana daga cikin wajihin sani da su ba su sani ba wanda yake walakin na aktharuhum la ya'lamun bai wansu ba sa sanin haka daga cikin fuskar ga malamai suka ambata na rashin sanin kafirai na kanta me yasa Allah bai amsa kalubalen da bai amsa abinda suka nema da suke cewa to aka bashi aya daga ubangijinsa ba shine waɗansu daga cikin jinsin ayoyin da suka nema ba zai yiwu ba ya zamanto kan cewar wannan ayar ta zo face halakar su ta zo tare da ita kamar da suka ce a zo musu da Allah da mala'iku qabilan gaba gadi a gaba su gan su in suka nemi wannan idan suka dage akan neman wannan halaka su za a yi kamar yadda ya faru ga bani Isra'il haka zalika cewar a sauka musu da littafi daga sama wanda suke karanta shi wannan ba zai sa su yi imani ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma mana'ana an nursila bil ayat wa ma mana'ana an nursila ayatan illa an kazzaba biha al awwal wa ma mana'ana illa tahwifa wa ma mana'ana an nursila ayatan wa ma mana'ana an nursila ayatan illa an kazzaba biha al awwal illa an kadzaba biha al-awwal wa atayna thamuda naqatan mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa ba wani abu ne ya hana mu turo da aya ba ta jinsin wanda suke iftirahi illa an kadzaba biha al-awwal fa ce na farko su ma sun kareta saboda haka babu abin da zai sa waɗannan su imani sannan sai Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum babu wata dabba da take tafiya a bayan kasa wala ta'irin yatiru bi janahihi ko wani tsuntsu da yake wato tafiya a cikin sama da yake iyo a sama da fukafukansa illa umamun amsalukum face al'umomi ne tamkar ku ma farratna fil kitabi min shay babu bar komai a cikin littafin Allah ba Allahul Mahfuz thumma ila rabbihim yuhsharun sannan dukkaninsu ya zuwa ga Ubangijinsu ake tayar da su. Wato idan kuna neman aya ga aya nan cike a cikin halitta, shine Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Wannan aya ce babu wata dabba a cikin ƙasa, adabba ita ce wadda take ma dubbu alal ard, abinda yake tafiya a bayan ƙasa. Duk wata dabba da take bayan ƙasa al'umma ce tamkar ku mutane. Duk wani tsuntsu da yake tashi da fukafukansa a cikin sararin samaniya al'umma ne kamar ku. Ta yaya suka zama to al'umma ne kamar mu? Wannan a ciki ya rage ga mu amfani da hankalinmu mu gano irin wannan wajihi din. Mabudin ilimi ne aka bamu babba, wanda sai yanzu mutane ake gane wannan ilimin, ake ganin kan cewa kowanne daga cikin dabba dinnan al'umma ce. In ka duba duniya, in ka duba al'umar dabbobi na ni'ima, wato awaki da shanu da tumaki, in ka duba al'umar dabbobi masu cin dabba kamar su irin su zaki, irin su siyaki, irin su damusa, irin su kura, za ka ga al'umma ne kowace da tsarin su wanda suke tafiya akai. Wannan tsarin shine fa yanzu fa ake bincike na ilimi akan sa, ake kira ecosystem. Duk karatun da ake yi, ilimin da ake yi na halittar Allah ne, kuma gashi dama Allah ya bude mana wannan mabudin ilimin, yace al'umma ne kamar ku. To wannan bai ishe ku zamanto aya ba. Haka zalika tsuntsaye, babu wani ɗan tsuntsaye, wani tsuntsu da yake tafiya a sama, face shi ma al'umma ne kamar ku mutane. Malaman mu na da suna cewa wajihin mu ma sana din kamar shine kan cewar kowannen sa, kowanne daga ciki wato yana da rayuwa irin ta rayuwa ta wato halitta. Halitta ne da yake da rai, wanda yake ci gaba da rayuwarsa ta tsari wanda Allah ya sanya. Alal misali, mutane, mutum za a yi cikin sa wata tara, saniya za ta yi ciki shekara daya, zomo zai ciki ga iya watannin. Kowanne da irin nasa tsarin, amma dai wannan tsarin shi yasa zaka ga yayin da ake karanta tsarin tanasul reproductive system, ba kawai na mutum ake karantawa ba. In kana so ka san ilimi, sai ka karanta na dabba. Masu karanta biology ba haka kuke yi ba? Sai kun karanta ba, sai kun karanta na dabbobi, kun karanta na tsira, kun karanta na zomo, kun karanta na saniya, na akuya. Domin kowa al'umma ne kamar yadda mu mutane muke al'umma, kamar yadda Allah jalla wa ala ya faɗa. Sannan kowa yana da nizaminsa, kamar yadda ku mutane kuke da nizamin. To waɗansu daga cikin malamai kuma suka ƙara da kan cewa kowanne daga cikinsu yana da sanin Allah da bauta da yake ma Allah irin wadda ta dace da halittarsa, kamar yadda ku kuke yi. Tunda Allah ta'ala ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, babu wani abu face yana tasbihi da godiya ga Ubangijinsa. Saboda haka su ma suna da saninsu da Allah wanda yake ya dace da su, kamar yadda ku ma kuke da cikin sanin Allah jalla wa ala. Sai dai su bambanci ba su taklifi ba, don saboda ba su da hankali na wato su fahimci umarni su aiki da shi. Amma an sanya su akan tsari wanda yake a wannan suke, kamar yadda ku ba su sanya ku akan tsari wanda akan sa kuke. Sai dai kuma aka ba ku ikon wato ku sanya wannan ikhtiyarin, wannan wato kudurar da Allah ta'ala ya ba ku na zabi tsakanin gaskiya da shari'a, da ku bi ko kar ku bi. An ba ku wannan ya zamanto ya bambance ku da shi. A sanya ku yi amfani da wannan zaɓin naku, ku bi hanyar da sauran jikinku yake a kai, wanda yake shine hanyar tsarin Allah jalla wa ala. To a cikin wannan ya ita ya zamanto aya. Sannan Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay, bamu bar komai ba, bamu bar wani abu ba a cikin littafi. Alkitabi a nan wajen akwai fuska biyu ga malamai. Fuska ɗaya aka ce Allahul Mahfuz, abin da ake nufi shine Allahul Mahfuz, babu wani abu da baya cikin Allahul Mahfuz, shine Allah Allah wanda wato shine littafin da Allah, wanda Allah ya kira shi ummul kitab. Wa innahu fi ummul kitab ladaina la'aliyun hakim, shi alqur'ani yana cikin ummul kitab, ba shine ummul kitab din ba. Ummul kitab shine lawhul mahfuz, wanda ya kunshi dukkan littafin Allah, kuma wanda ya kunshi dukkan abin da Allah ya kaddara zai faru. Shine martaba na biyu na kaddara. Martaba ta farko shine sanin Allah, sannan martaba na biyu shine nufi na Allah, sannan na uku shine alkitaba, rubuta dukkan abin da Allah ya nufi zai afku a cikin lawhul mahfuz. dukkan wani abu wanda yake zai afku hatta ganye da zai fado daga sama wama min wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa ya'lamu ma fil barri wal bahr wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganye da zai fado face ya san shi wala habatin fi zulumatil ard babu wani kwaya da aka binne a cikin dufin kasa kaga kuma kwaya a cikin duhun kasa akwai wanda manomi shine ya binne ta akwai wanda saniya tana cikin tafiya ta danna ta a cikin kasa ta shiga cikin kasa ba ta san ma ta danna ta ba akwai wanda iska ce ta je ta ɗebe ta ta je ta fadi daga baya da akai wata iska ta zo ta rufe ta ta zama to a ƙarƙashin kasa to duk wannan Allah ya sani wala habatin fi zulumatil ard wala rakdin wala yabisin ko danye ko busasshe illa fi kitabin mubin ba kawai Allah ya san shi ba yana rubuce a cikin littafi mabayyani to ka duba wannan ilimi na Allah ka duba wannan ilimi na Allah teji nawa ne zai iya dauka ko kuma idan ma ka ce computer ne ai kun san computer akwai tape da ake yi da kenan da akwai tape magnetic wanda ana cewa wata computer a tape din computer da yake da wata computer tape din ta zai iya zagaye duniya ya sake zagaye duniya to idan wannan abin da yake computer na sanin abin da malami abin da dan adam ya je ya sanya na ilimi kenan to idan wannan na sanin Allah ne ka duba fa ba fa ana maganar a yanzu bane a yau tun daga lokacin da Allah ta'ala ya halitta har zuwa yanzu har ai tashin alfiyama ba kawai Allah ya sani bane a rubuce yake a cikin littafi mabayyani to wannan littafin da ake nufi anan shine Allahul Mahfuz kuma wannan shine mashhurin magana a wajen malamai ma farratna fil kitabi min shay babu wani abu da Allah bai faɗe shi bai rubuta shi ba a cikin wannan littafi shi yasa babu abin da zai faru face Allah ya rubuta shi saboda haka wannan na imani yana daga cikin abin da yake assasa imani da kaddara dukan cewa duk abin da zai faru ba kawai Allah ya san shi ba ya nufe shi ya ma rubuta shi kauri na biyu kuma shine aka ce abin da ake nufi shine alqur'ani ma farratna fil kitabi min shay ban bar komai ba a cikin alqur'ani wato komai na ilimi komai na ilimin da ya dace da a ce yana cikin alqur'ani yana cikin alqur'ani saboda haka abin da ke ciki kowa shine na sakon Allah babu wani abu na sakon Allah face alqur'ani ya kunshe shi alqur'ani ya kunshi sakon dukkan annabawa kuma ya kunshi hukuncin dukkan wani abu da Allah ya bayani wannan shi ma tabbas haka din ne amma akwai ayoyi waɗanda suke sun bayyana wannan awdah daga wannan kamar wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay mun saukar maka da littafi mai bayyanawa ga komai ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay wa tafsila kulli shay rarrabe war dukkan wani abu Allah ya rarrabe shi a cikin alqur'ani amma ba lalle ya zamanto rarrabewar da ambatan sa balo-balo ba wani abu bil ishara ne ai ishara gare shi wani abun kuma a mayar da shi zuwa ga inda zaka same shi shine sunna ko kuma ijma'i ko kuma qiyas tunda jami'ul jami' jami' alqur'ani shine jami'ul jami' shi ya tattara abin da yake tattarawa tunda in ka tattara hukunce-hukuncen musulunci gabaki daya suna cikin alqur'ani da sunna da ijma'i da qiyas to dukkan waɗannan kuma suna cikin alqur'ani saboda haka dukkan hukunce-hukuncen suna cikin alqur'ani kamar yadda kuma dalilu dalil dalil dalilin dalili dalili ne abinda qur'ani bai nuna shi ba mubasharatan amma idan alqur'ani ya nuna dalilin sa shi kuma wannan dalilin ya nuna wannan to alqur'ani ya nuna shi saboda haka ta wannan nahiyan shi ma wannan ayoyin guda biyu din da na ambata wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay da kuma tafsila kulli shay sun wadato akan nuna cewa alqur'ani ya kunshi komai na hukunci shi yasa da aka tambayi Abdullahi ibn Mas'ud yake cewar me zai sa bazan la'anci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'ance ta ba kuma tana cikin kuma ita la'antacciya ce a cikin alqur'ani yana nufin wato me zuwa ta kara gashi dan gashin ta ya tsawo wanda take yin haka take zuwa ai mata da wanda kuma take yi din masu zuwa sa extension na gashi ibn mas'ud da gani yace wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu kuma tsina nune a cikin littafin Allah sai wata mata ta zo tace na karanta alqur'ani daga farko daga bakara har na shi ban gani ba yace la in kunti qara'atihi laqad wajadtihi in ku kin karanta alqur'ani lalle kin samu sai ina yake yace wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya baku to ku yi aiki da shi ku karba abinda kuma ya hane ku ku hanu saboda kai yana cikin alqur'ani tunda alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya hana wannan yace la'anallahu alwaqila walmustawsila walwashima walmustawshima walnamisa walmutanammisa lilhusn thumma ila rabbihim yuhsharun sannan ga baki dayan su yazuwa ga ubangijin su ake tayar da su ma'ana dukkan dabbobi din wato kenan alhashru tayar da mutane bayan sun mutu bai tsaya akan mutane ba kamar yanda su ma suke umamun amsaluna kamar yanda za a tayar da mu ranar alkiyama su ma haka za a tayar da su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tu'addanna alhuquqa ila ahliha yawm alqiyama hatta yuqtasu lishati aljalha min ashati alqarna za a biya haƙƙi ga dukkan wanda yake da haƙƙi ranar alkiyama har sai an biya haƙƙi na wato akuya wadda take mara kaho daga akuya mai kaho wannan shine ma'anar da Allah ta'ala ya ce bai halci sama da ƙasa ba sai dan gaskiya idan ya zama to kanta mai haƙƙi haƙƙinsa ya salwanta wato kenan batil ya tabbata duk rashin haƙƙi shine batil zalunci ya tabbata kenan to amma Allah ya ki gaskiya ce za ta tabbata gaskiya shine duk mai haƙƙi ya bashi haƙƙinsa hatta dabba wadda ta tunkuyi wata dabba ranar alkiyama ita ma sai an zo an yi musu kisati an sanya marar kaho kaho ta tunkuyi ne kaho da kafanta sannan a mai da su zaman totur ɗaya to ina kuma ga kai mutum ina mu ga mutane ka ci haƙƙin mutane yau ka kwana lafiya gobe ma ka ci haƙƙin mutane ka kwana lafiya jibi ma ka ci haƙƙin mutane ka kwana lafiya a ce shi kenan ka sha ina haƙƙi ɗin kenan halitta ba ta zama turi wanda tabbatar da haƙƙi wanda tabbatar da gaskiya Allah ko ya ce wa ma khalaqna samawati wal ardu ma bainahuma illa bil haqq ba malaki san mai da kasa ba da abin da ke tsakanin su sai dan gaskiya to ya daga cikin wannan gaskiyar shine za a baya haƙƙi ga dukkan mai haƙƙi domin idan ya zama to akwai sauran haƙƙi da yake saura wato batil ya zama to ya tabbata kenan wanda ke kuma wannan muhalli to wannan ya tabbatar da kan cewa dabbobi ma za a tayar da su ranar alkiyama za a yi hashru saboda haka ka tsaya ka duba ka gani wannan yana daga cikin abin da zai wajabta mana mu ji tsoron Allah ba kawai mutane ne za a tashi ranar alkiyama ba hatta dabbobi tun daga wanda aka tun daga zamani idan ana ba ana kawo mana hotunan waɗansu dabbobi da aka yi su da dinosaurs wanda ake ta zanen su wanda ake ta suranta su ba wanda ya gan su amma ana suranta halittar su to da su da wanda muka sani da wanda bamu sani ba duk Allah madaukakin sarki zai tara mu ranar alkiyama والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات waɗanda suke ƙaryata war ayoyinmu marratan ba'da ukhra at-takdhib shine ayi isa mutuka wajen ƙaryatawa su ƙaryata su sake ƙaryatawa waɗanda suke ta ƙaryata ayoyinmu summun wa bukmun su kurame ne wato ba sa ji wa bukmun kuma bebaye ne ba sa faɗar gaskiya fi dhulumat kuma suna cikin dubbai duhu iri ba duhu guda ɗaya ba man yasha illahu yudlil wanda duk Allah ya so sai ya fitar da shi wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim wanda kuma Allah ya so sai ya sanya shi akan tafarki madaidaici wanda yake nuna al'amarin naka ne amma wannan shine yake sifanta halin kafirai ba akan bayani suke ba shi ne zaka samu magana su kullun take canzawa yayin da su suke magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasa tsayar da magana guda marratan suke mahaukaci ne sun tabbatar ba mahaukaci bane sai su dawo su ce a'a ba mahaukaci bane mawaki ne sai zau ce a'a ba mawaki bane wato tabin wato sihiri aka yi mata sai kuma zau ce a'a shine ma mai yin sihirin fa ballu fala yastati'una sabila su bace suka sake tafi suka kasa samun tafarki guda daya wannan shine alamar wanda yake tibbulu ma a cikin dubbai mana ya kama wannan amma wanda yake akan haske shi wannan tafarkin sa guda daya ne magana sa guda daya ce ba ta canzawa to kafirai kuwa a haka suke ko a yanzu haka zaka same su a kafirci baya canzawa ba za ka taba ganin su sun kawo wata magana ta haske ba sai dai zalunci wato sai dai duhu su ne suka kawo makaman karen wato kare dangi su ne suka kawo fitsara su ne suka mayar da wato zalunci ya zamanto an tabbatar da shi ya zauna da gindinsa har aka yi masa majalisa ta ɗinkin duniya don majalisar zalunci ce ba majalisar adalci ba me yasa aka kafa majalisar ɗinkin duniya dan fa ta tabbatar da halaccin kafa Isra'ila shine kadai abinda ta fara yi kenan League of Nations daga bayan wanda ka zama United Nations kuma har a yanzu doka kuduri nawa ne na majalisar dinkin duniya wanda aka yi Isra'ila ta haƙe shi. Amma kuduri ɗaya idan wata ƙasa ta yi, musamman in ƙasar ta musulmi ce, sai a yi taron dangi a je a ci ta da yaƙi. Haka aka yi ma Iraq, haka aka yi ma Libya, haka yanzu ake so a yi ma Syria. Saboda haka majalisar duk wannan yana daga cikin wato abin da yake nuna maka kan cewa kafirai fi zulumat a cikin dufai suke, domin babu adalci a cikin sha'aninsu. Sannan haka zalika in ma ka zo wajen kuma sauran ɗabi'a ta ɗan adam, dukkan wata tsara daga wajensu take, su ne suke sana'ar abubuwa da yake jirkita hankalin mutane, na daga wato abubuwa masu sanya maye da abubuwa waɗanda yake za su sanya sanadarin su kashe al'umomi. Suna nan ma suna bincike yadda za su yi ma al'umma ta zamanto kan cewa an canza halittar mutum. Ai, waɗansu mutane wanda ba abin da suka sanya sai dai ta aiki kamar jakai, amma ba su da ƙwaƙwalwar da za su yi tunani. Sannan suna wannan binciken. Idan banda wanda yake cikin duhu, waye zai tsaya wannan binciken? Musulunci zai taɓa wannan binciken? Musulunci da yake son ɗaukaka mutum ya zuwa ga matsayi wanda yake zai mayar da shi tamkar mala'iku? Amma ka ji wannan su tunanin su shine su samu su zama yadda mutum ya zamanto kamar jaki. Saboda ne, saboda so suke samu wanda zai ta aiki su cin kuɗi. Kalilan daga ciki su kuma su ne suke ganin su suka cancanta su rayu, don har fitar da theory suka yi, har fitar da nazariya suka yi. Nazariyar Darwin, survival of the fittest, wanda yake da ikon ya zamanto shi ne yake da ƙarfi da basirar da ya fita sauran mutane, to shi ya cancanta ya rayu, sauran mutane kuwa duk su zamanto sun halaka. Ita ce nazariyar Hitler. Abin da yake nan ya ce, in kai ba Aryan ba ne, ba ka cancanci ka rayu ba. Aryan su aka yi su don su zamanto su ne wato asiyad, su ne sayyidai, su ne shuwagabanni, sauran mutane ko sai dai su zamanto in ba za su hidimta musu ba to a halaka su. Waɗansu ma su cancanta su zamanto sun rayu ma gaba ɗaya, su ne samiyun, a cikin samiyun ɗin ma kuma Yahudawa. Saboda haka ya ɗauki mashru'in kashe su gaba ɗaya. To babu ƙwaƙwalwar da za ta yi irin wannan, sai walau wanda suke babu imani a ciki, walladina kadzabu bi ayatina, masu karaita ayoyin Allah. To amma kuma duk wannan sai da ikon Allah, domin Allah ya so fitar da mutum shine zai fitar da shi, Allah ya so shiryar da shi kuma sai ya ga ya sanya shi a kan tafarki madalici, Allah ya sanya ma a cikin shiryayyu.
Wan ara'aytakum in ataakum 'adhabullahi aw atakum sa'atu aw yawmallahi tad'una in kuntum sadiqin. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.
الله يقول قل أرأيتكم كبان لاباري وتكدوبا تغني كبان لاباري إن أتاكم عذاب الله إذا عذاب الله تزومك أو أتتكم الساعة كو ساعة القيامة تزومك أغير الله تدعون إن كنتم صادقين شو ونن الله ذاك روكا إن كنتم صادقين إن كنتم كفن شيما سجد يا ونن الله ذاك روكا يا يموك ونن أزابر كوكما يتير الدكو دك تاشي هنك لرانا القيامة إن كنتم صادقين إن كوما سجد كياني بل بذاك كرا ونن الله با إياه تدعون شي الله شي ذاك كراو فيكشف ما تدعون إليه إن شاء يا أبند كوكي كران أبند كوكي روكانسا kuke roƙonsa a wajensa ya yaye shi in sha'a in ya so watan sauna ma tushrikun ku bar abinda kuke shirka da shi. Wannan shine halin kafirai yayin da tsanani ya sauka a gare su. Dukkan kafiri yayin da tsanani ya sauka a gare shi zaka ji Allah yake kira, oh my god, oh my god, oh god, haka zaka ji ana kira. Ba za su kira wani Allah ba, ko da yake zaka ji abin nan, zaka ji wani lokaci a cikin jirgin ya kusan faɗa zaka ji ana cewa oh Jesus. Saboda me? Saboda sun ɗauka shi ne Allah. To amma wato gunki, masu bautar gunki ba za su kirawo gunki ɗinsu ba, saboda sun san cewa gunki ba shi ne Allah, cewa suke gumaka su ne suke musu fada ya zuwa ga Allah, amma sun san ba su ne Allah ba. To shi ne nan Allah yake nuna halin mutum yayin da tsanani ya sauka a gare shi. Tsanani ɗin nan shi ne tsanani wanda yake mai iya gushewa, mai zuwa ya gushe, shi ne azabar Allah. Shine idan tsanani ya sauka na azaba daga Allah, kamar wata azabin nan, kamar girgizar ƙasa, kamar guguwa, kamar ambaliyar ruwa, kamar masifar fari, kamar masifar talauci, ko dai wani tsanani wanda tsananin zai kai, kaga lamal ja wa lamal ja, babu mafuka, babu inda zaka je, ka buga kaga ba inda zaka je, to sai aka an koma ga Allah a lokacin. Wa za ku kirawo in ba Allah ba, in ku masu gaskiya ne? Idan ga ku masu gaskiya ne akan wato cewar a gumaka suna da wani sultani da wajen su za ku je, amma za ka ga Allah ake komawa ya zuwa gare shi. Kuma Allah ta'ala yake kuma idan kuka shi kuke kira, fa yakshifu ma tad'una ilayhi, sai ya yaye abinda kuke kiransa, kuke kiransa da shi, kuke kiransa ya muku agaji a kansa, sai ya yaye muku insha Allah in yaso. Wato kenan kaga Allah idan yaso yana amsa addu'ar hatta kafirai. In Allah yaso addu'ar kafirai ma sai ya amsa, shi yasa din ake kyale su sai addu'a. Kaga lokacin da aka shi yasa Imam Malik yake cewa idan aka tashi roƙon ruwa, in aka tashi tafiya roƙon ruwa, ahlul kitabi da suke zaune a cikin musulmi, ahlul zimma wanda suke zaune da su zaman lafiya, suka ce su ma za su fito su yi roƙon ruwa irin nasu, yace a kyale su su, ba cewa ya hatu su ba, kamar yadda muke yi yanzu za a yi taro sai a ce a bude da addu'a musulmi a rufe da addu'a kirista. Wannan kuskure ne. Musulmi bai halatta ya zauna ya ce za a yi addu'a kirista ya ce amin ba a wajen, su su je fita don a yanda suke kiran Allah ba yanda mu muke kiran Allah ba ne. Mu muna kiran Allah bisa gaskiya, bisa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ikhlasi, su kuwa babu wannan. In ma akwai ikhlasin babu shari'a, ba su da shari'a. Amma in suka ce za su yi kiran saboda tunda musulunci ya yarda a kyale su kansu ba addininsu, sai a kyale su, su ma su je su yi addu'a irin tasu ta roƙon ruwa da su, ya su ya su, ba musulmi su haɗu fi tare da su ba. Wannan kuskure ne, domin in kai haka ka inganta addininsu kenan, ka ce musulmi za su iya yin addininsu. Amma in ka kyale su su yi addininsu ba ka inganta addininsu ba ne, ka kyale su ne akan abin da addini ya ce a kyale su a kai, ba cewa aka yi an inganta addininsu ba, da aka ce su zauna akan addininsu. Saboda akwai hikima da Allah maɗaukakin sarki ya ce idan har sun yarda sun biya jizya za su zauna lafiya tare da musulmi, a karɓa a kyale su. Daga cikin hikimar shi ne suna nan kan addinin nasu su rinƙa yin shaida ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ana samun mutane suna musulunta, domin musuluncin wanda yake ya san littafi da aka saukar daga baya ba kamar musuluncin kafiri kimni ba ne. Domin musuluncin kirista ko ba yahudi yana nuna musuluncin malami ne, musuluncin mai ilimi ne, saboda ya san addininsa, kuma duk da ya san addinin nasa ya zo musulunta, wannan shaida ne ga Allah akan cewar abinda Allah yake faɗa na kan cewar addinin, addinan da suka gabata sun yi ishara ga addinin musulunci gaskiya ne. To shi yasa Allah ya kare su don su zamanto shaida kan tabbatar wannan gaskiya, amma ba wai inganta addininsu bane. A shahid mu da Allah maɗaukakin sarki yakan karbi, yana karɓan addu'ar hatta kafirai in Allah ya so, kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin wannan aya. Wanda ba ta ai ba wai sai an biya jizya bane za su zamanto kafiran amana. Idan ya zamanto mulkin musulunci yana kansu, to shine dole sai sun biya jizya. Amma yayin da ya zama tukan cewa mulkin musulunci ba yana kansu ba, aka yi zama wanda yake na alƙawarin zaman lafiya, ya zama to almusta'aman kenan, wanda aka amintar da shi, mu kanmu amintar da mu aka, saboda cin mu aka da yaki, ba cin mu aka ba, tura ne suka ci mu da yaki, ba tura 200 suka zo suka ci mu da yaki, su 200 ne fa da suka zo, suka zo kasan nan. Muna kuma da rashin, muna da rashin haɗin kai. Idan da zamu da mun yi haɗin kai a lokacin nan, da mun gama da su, sahi suna da makamai wanda ba mu da shi, amma 200 akan daular Usmaniya baki ɗaya, inda mun yi haɗin kai da mun gama da su. To amma li yaqdi Allahu amran kana mas'ula, dan Allah ya hukunta al'amari wanda yake dama rubutacce ne. Saboda haka cin mu akai da yaki, aka zo aka yi alƙawarin zaman lafiya tsakanin dukkan fi'at da suke a cikin ƙasar, da musulmi da wanda ba musulmi ba da sauransu. To saboda haka wannan alƙawari na zaman lafiya wanda yake shari'a ta yadda da wannan. Farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam, addu'ar alƙawarin amana yayi tare da yahudawa da suke Madina, alƙawarin zaman amana yayi tare da su. Na'am.
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
الله تعالى يقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك حقيقة والله من أيكو دا منزني يزواج الأمومي وعند سكيك باننك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Sai muka karke su da wato tsanance-tsanance. Alba'asa shine ana kinaya da alba'asa da yaki, wato tsanani na yaki wanda yake za da abin da ya kunsa na zubar da jini da tashin hankali da ban tsoro da koran mutane daga gidajensu da abubuwan da yaki ya kunsa. Wabbarra da kuma cututtuka, wato shine rashin lafiya da annoba, wato abubuwa dai na tsanani. Wannan sunnar Allah ce, muka rike su da wannan la'allahum yatadarrun, domin su kaskanci ga Allah su tadarrui, su rinka wato kiran Allah da murya ta wanda wato kaunarsa ta tsananta, bukatarsa kuma ta karfafa, ya zamanto ba shi da mafuka in ba Allah ba. Shine at-tadarru. At-tadarru shine mutum ya rinka kiran Allah da yar murya, yana kuka, yana kaskantar da kai, yana jin cewa idan Allah bai amsa kiransa ba, to ba shi da wata mafuka in ba gare shi ba. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا تو دا يايين دا أننا نامو يزو مسو تضرعوا سني تضرعي ولكن قصر قلوبهم أما بسي هكبا تزوكة ستكيك شي وزيّن لهم الشيطان ما كانوا يعملون شيطان يكوى تامسو أبن رسوكة سنجيسنا أي كتاوى فلما نسو ما ذكروا به يايين دا سكبر واتو أبن دا أكي مسو وأزيد شي سكك أي كيد شي فتحنا عليهم أبواب كل شيء في مكبوط يمسك أبوكم دكم كومي حتى إذا فرحوا بما أوتوا حسيدة تكسوميهم الفهر حسيدة تكي الفهر إذا أبن دعك باسو سنة تيوى قاشنا من سامو داما ونمو حالة دعك تأنلوك تيسا لنشي ينزق شنا من تبتا ملكي يا تبتا زمن لا فيها يا تبتا شيني الفهر باسا قنن شوى دك الله لي أخذناهم بغسا في مكريكيسو براتي وتباسا ردا ونطماني با فإذا هم مبلسون ga su wato suna masu yankewar kauna daga samun dukkan wani dauki ko taimako daga Allah. Fa quti'a dabirul qaumi alladhina zalamu, sai aka yanke bayan mutane waɗanda suke azzalumai. Walhamdulillahi rabbil alamin, dukkan yabo ya tabbata ga Allah akan wannan. Wannan sunnar Allah ce, wato idan Allah ya turo manzanni ga al'umomi to sai Allah ya jarbe su da tsanani, nau'i daban-daban na tsanani, domin yayin da mutane suka shiga cikin tsanani to lokacin ne suke roƙon Allah bil haqqi da gaskiya. Amma yayin da mutum yake cikin wadata da wadaka da izza, sai ma ya manta yin addu'a. Mantawa ma yake da yin addu'a, ana yin sallah kawai nan da nan sai assalamu alaikum sai a tashi a fita. Amma yayin da ya zamanto an kore ka aiki, ga matarka ta saka a gaba, ga yara an ce za a biya kuɗin makaranta ba kuɗin makaranta, hutu ya ƙare, ga ka buɗe sto ka ga babu komai, baka da ko kwabo da za ka bayar kuɗin cefane, kuma an zo ana ce maka ba da kuɗin cefane, ka rasa yanda za ka yi yayin da kake cikin wannan tsananin. Ka yi wasa da sallah, ka yi wasa da addu'a. Rabin wannan ma ba zai sa ka kai wasa da addu'a ba, ballantana tsananin ya to wannan zai ce sunnar Allah. idan Allah ya aiko manzanni sai ya riki al'ummomin su da tsananci tsananci da tututtuka la'allahum yatadarrun dan su tadarru idan Allah wannan tadarruin yake so domin wannan shine yafi kusanci ya zuwa ga mutum ya fuskanci Allah da gaskiya. An taba zuwa wajen wani bawan Allah wani malami na kan ambata muku wannan za a tafi roƙon ruwa aka ce ana ganin cewa shi salihi ne malamin sunna ne aka ce ya zo ya jagoranci shine zai yi sallar roƙon ruwa kamar yadda sayyidina Umar yakan gabatar da Abbas ya tawassuli da addu'a saboda kusancinsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka waɗannan mutanen su kan sunna suke tawassuli da addu'arsa saboda salahansa da rukunsa da sunna sai ce to ku dakata tukuna sai ya shiga gida ya ce ni muke da shi aka gaya masa gashi da akwai wannan a rubu akwai wannan yake to duk a tattara a bayan sadaka aka tattara ga baki dai aka bayar sadaka yake to mu fita yanzu buƙatar tawa da gaske ce ta gaskiya ce ya san zai roki Allah da gaskiya da tabarru'i na haƙiƙa wato at-tabarru yana zuwa ma wanda yake cikin sanani ne to Allah yana kawo wannan sananin dan tabarru'i dan haka yayin da Allah ya jarabe ka da sanani ba wai Allah baya son ka bane ba wai Allah baya jin roƙonka bane Allah yana son ka roke shi da wannan tabarru'in da wannan kaskantar da kan da wannan tawalu'u wanda yake nuna gaskiyar buƙatuwa gare shi jalla wa ala amman yujibul muttarra idza da'a wane ne yake amsa ma wanda yake cikin halin larura yayin da ya kira shi in ba Allah ba to al-muttar shine yake tadarrui kuma shine Allah yake so daga wajen bayinsa yayin da ya jarabce su walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun Allah yake mun rike su da azaba basu istikana ba istikana shine wato ka zaman to mitini kace kai ba komai bane a wajen Allah wama yatadarrun basi yar murya ba wajen takaskanci wajen roƙon Allah ka san yanda aka ce mutum yazo yana wani yazo ne min yar murya ka san in ka je wajen mai hannu da shuni kai yanda zaka ce masa a taimaka maka ba muryar daban ce to ballan tana a ce Allah za ka yi ma wannan wanda ka san shine kadai zai iya yayi maka halin da kake ciki to wannan tadarrun Allah yake so saboda shine yake sanya mutum ya kiran Allah daga cikin asalin zuciyarsa to yayin da mutane suka yi tabarru'i shine to abinda Allah yake so shi sai ya ce wa farawna ijja'ahum ba'suna tabarru'u da yayin da tsananin mu yazo musu sun yi tabarru'i da wannan ya fi musu alkhairi wannan ko kuma wato to me wato wannan laula din da ma'anar hallace to me yasa ba su yi tabarru'i ba yayin da tsananin namu yazo musu wato domin shine abinda Allah yake so shi yasa yayin da muka shiga cikin halin tsanani abinda Allah yake so mu ji ayi ta jin kunutun mu ayi ta jin addu'o'in mu jama'a a rinka addu'a amma take tunan suna cewa to wai shikenan ba kullun sai a ce addu'a ba za mu tashi ni wani abu ba to yi addu'a ai wani abu ne shine matakin farko ban shine ma na ƙarshe kina duk wani abu da za a yi idan babu addu'ar ko an kulla za a yi shi ba zai tasiri ba to da ka addu'ar ita ce awwalan wa akhiran ita ce farko ita ce karshe kuma gashi abinda Allah ya ce falawna ijja'ahum ba'suna tabarra'u to yayin da tsananin namu ya zo musu me yasa ba su tadarrui ba walakin qasat qulubuhum amma sai zukatan su suka tsaya kashi wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shay'an yaqawata musu abinda suke aikatawa a ku bari wannan abin da ma yana zuwa sai ga ayin ta kawo dalilai ka ga masu abin da shiga gidan rediyo da masu rubuta sun je suna yin analysis nayin kama ai dama irin wannan yana faruwa duk shekara 30 aka samu irin wannan fari dama irin tuhuwar hamada ce dama ai science ya nuna haka geography ya nuna weather study ya nuna shedan duk ya kawata musu azaba duk me ake so ayi a dauke ku bar Allah tabarru inda Allah yake so ku yi ya zama to ba ku yi shi ba har wato ayi in a raba abin da Allah ta ba Allah kawai wa nuna ba Allah ne kawo wannan abin ba amma inda ya zama to an hada shi da Allah cewa wannan abin daga Allah ne so da haka mu tuba ga Allah ni istighfari ni tadarrui gare shi ni raddul mazalim duk irin wa'annan abubuwan tawa abin da ake so a ji ba kenan sai ka ji ko lokacin da ake yin fari ne in aka zo ana cewa a zo a tattauna ya za a yi ai magani in ka ji in malami ya zo yana cewa ai wannan abin daga Allah ne zanuban mu ne sai ka ga wanda aka kawo shi mai analysis din science Allah yake shi to duk da yake dai an ce dai shi anan addu'a dai gaskiya ne to amma fa ya kamata mu lura kaza shikenan sai ya zo ya rushe duk wannan abu shine wa zayyana lahumu shaytanu ma kanu ya'malu duk wannan abin ba wai dabararsa ba ce ta zinin shaytan ne wahayin shaytan ne kun san shedan yana wahayi a cikin zukata, ko wai wahayin da shedan yake, kada ka dauka shedan din fa yanda ake fadan shedan, shedan din dan Allah, wato dan galadima ne, wanda ba abin da ya sani sai dai yayi irin maganganun yan bori. Akwai shedan din sai wanda zai zo maka da physics, ya zo maka da irin dabaru na physics, da theory na physics, da wane ne, da analysis, duk domin me? Duk domin ka dauke mutane daga Allah ya zamanto abinda Allah yake nema daga bayinsa, abinda Allah yake so daga bayinsa ya zamanto kai ka dauke su daga wannan. To yayin da ya zamanto har suka raja'a akan wannan abun, suka manta da wa'azi, falamma nasu ma zukiru bihi, suka bar wa'azi, irin barin wanda ya manta da shi bai san ma an yi ba. Babu zancen Alkur'ani, babu zancen wa'azi, babu zancen komawa ga Allah, suka manta, suka raja'a a cikin duniya kawai suke gani, da asbab, cause and effect kawai suke gani. To Allah ta'ala ya ce fatahna alaihim abwaba kulli shay, sai mu bude musu kofofin komai, shine istidraji. Kun ga dama mun gaya muku, ai dama ga dalili, kuma da muka yi kaza muka yi kaza, kun ga gashi an samu maganin al'amari, sai Allah ya bude kofofin komai, ya zama to kan cewa an dada ƙara bazama a cikin fata. Hatta idza farihu bima utu, hasse mutane sun yi alfahari da abinda Allah ya basu, da abinda aka basu na wannan canzawar halin, ba su dangana shi ga Allah ba, suna ganin dabarar su ce, suna ganin abinda suka aikata ne wanda shedan ya kawata musu shine yazo natijar ne, suka yi alfahari da wannan, kuma babu abinda Allah baya so irin alfahari. To akhadnahum baghta, Allah yake sai mu kama su baghtatan, mu rike, wato sai azaba mu tarauka akan su baghtatan, ba tare da tsammani ba. Fa idza hum mublisun, to sai su zamanto al'aisun, masu wato yankewar ɗe, wato masu yanke kauna daga wannan, daga dukkan wani taimako kuma daga Allah, tunda sun riga sun bar shi. To idan suka yi haka, yayin da wannan abin ya zo, azabar Allah yayin da ta zo musu baraɗe, fa kufi adabirul qaumil ladina, sai a tumɓuke bayan azzalimai, a yanke bayan su, ya zamanto babu su, babu zuriyar su, gabaki ɗaya abinda suka gina na hadarar tasu ta kawo ƙarshe. Walhamdulillahi rabbil alamin, Allah ya yabo ga kansa. Wato ma'ana kawo ƙarshen azzalumai a bayan ƙasa, wato ni'ima ce, ganin ƙarshen zaluncin azzalumai ni'ima ce, saboda na farko akwai sanyayawa ga zukatan mutanen kirki, wa yasi sudura qaumin mu'minin, Allah wato yayi, wato ya sanyaya zuciyar zuka mutane mu'minai kan cewa ga wanda suke ma Allah tawaye, Allah ya nuna musu, mu'mini sai su ji daɗi, sannan kuma duniya ma gabaki ɗaya sai ta ji daɗi, dan ta huta. Mustarihun wa mustarahun bihi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, yayin da aka huce da jana'iza, mai hutu da wanda ake hutu daga gare shi, mai hutu shine wanda yake mutumin kirki, yayin da aka dauke shi a cikin jana'iza za a kai shi cikin kabari, hutu ne. Rayuwar duniyar wahala ce dangane da kabari ga wanda yake mumini sadiqi. Wa mustarahun min, wanda kuma ake hutawa daga gare shi, shine kafiri, wanda yayin da aka dauki gawarsa da ƙasa, da duwatsu, da dabbobi, suna cewa tur da kai, ai sauri a kai shi, mu huta daga sharrinsa. To saboda haka kawar da wato tafsil, wato tumbuke azzalumai daga bayan ƙasa ni'ima ce ga duniya gabaki ɗaya, shi yasa Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamin, dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga wajensa yana cewa idan Allah madaukakin sarki ya nufi dawama da ƙarin arziki na mutane, idan Allah ya nufi wato dawama da ƙari a garin ga mutane, sai Allah ya azurta su da alqasr, wato saka tsantsan, ya zamanto ba sa saba ma Allah, ba sa wuce iyaka, wal afab da kamewa. Idan kuma Allah ya nufin ya tumɓuke mutane, ya yanke bayansu, sai ya buɗe musu ƙofofin wato alkhiyana, ha'inci. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun, hatta sun samu sun yi alfahari da abinda suka samu, suna ganin wannan khiyana ita ce mai bi, ita ce mai amfani. Kaga mutum yayi kulle-kulle, yayi zalunci, yayi makirci, yayi munafunci, yayi annamimanci, yaga kuma ya ci, yaga ya ci, an zabe shi, ya zamanto shi ne, ya zamanto ya samu abin, ya samu biyan bukata, sai ringa kan cewa wannan ha'inci shine yake ci. saboda haka sai ya cigaba da yi har sai yayi yana alfahari da kan cewa shi shine in ma an gaya masa Allah ya girman kai ya fada saboda shi yana ganin kan cewa wato makircin sa da munafincin sa ya ci to a lokacin nan kuma sai rukun Allah ya zo ya kama shi wannan ita ce sunnar Allah jalla wa ala dan haka mutum sun koyaushe wato alqurani yana karantar da mu sunnonin Allah mu fahimci sunnonin Allah jalla wa ala mu bi su sai mu zauna lafiya sai mu samu nasara a cikin rayuwar mu samu biyan bukata idan kuma kace zamu ci karo da sunnar Allah to hanyar Allah ba ta canzawa mu ne zamu zamanto asararru mu ne zamu zamanto tababbu Allah ya kiyaye mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك